Colombia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana aina iya kama mu a kai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron mu da shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kai tsaye a sashen Hausa na VOA ko kuma voahausa.com a yanar gizo. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC, gundumar Columbia, muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin namu, idan muka tsanduma, za ku ji rahoto na musamman akan wani sabon shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na tantance baki 'yan wasu kasashen duniya da ke kawo ziyara cikin Najeriyar. Wanda daga bisani akan wannan batun ne ma za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu a yau ita ce, ya kuke kallon wannan shirin na gwamnatin tarayya na ɗaukar sunannakin duk 'yan wasu kasashe da suka shigo kasar, wanda zai taimaka, wanda za a sa su a cikin rumbun sunannaki da ake da su a kasar. A ganinku, wani irin alfanu hakan zai haifar ko kuma zai kawo ma kasar? Lambar da kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Bayan nan kuma za mu kawo muku labaran tamola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya yi watsi da masu sukarsa da suke zargin cewa caccakar da ya yi wa wasu 'yan majalisar wakilai hudu na jam'iyyar Democrat, waɗanda ba fararen fata ba, kalamai ne na wariyar launin fata. Sai dai a lokacin da aka tambaye shi ko kalaman nasa na wariyar launin fata ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa san ba haka ba ne. A cikin wani sakon Twitter da ya wallafa a yau Litinin, Trump ya sake sabunta caccakar akan 'yar majalisa daga jihar Minnesota, Ilham Umar, 'yar asalin Somalia, sai kuma Ayanna Pressley daga jihar Massachusetts, wadda aka haife ta a Cincinnati na jihar Ohio, da Alexandria Ocasio-Cortez, 'yar asalin New York, da kuma Rashida Tlaib daga jihar Michigan da aka haife ta a Detroit. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure a wasu da yawansu ya kai 2,000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufi mayar da su ƙasashensu na asali. A jiya Lahadi, hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. Muƙaddashin shugaban hukumar shige da fice da kuma ta custom, Chief Matt Albesi, ya ce akwai rukunin mutane da muke kaikaita waɗanda kotun shige da fice ta saurari ƙararrakinsu, kuma alkali ya ba su umarnin su fice daga ƙasar. Sai dai bai ba da cikakken bayani kan inda aka yi kaman ba ko kuma mutane nawa ake tsare da su, amma fargaba da bakin haure ke ta nunawa na kai samaman gidajensu a manyan biranen ƙasar ba ta bayyana ba, domin ba a ga jami'an tsaro suna fasa ƙofofin gidajen bakin hauren suna kama su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya 2 da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu. A halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta Ebola, jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutum miliyan 2, wanda ke da iyaka da ƙasar Rwanda. Hukumomin sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne wanda ya hau motar bas daga Butimbo, ɗaya daga cikin garuruwa da cutar ta fi kamari. Bayanai sun yi nuni da cewa a lokacin da ya isa goma an yi maza an kai shi wata cibiya da ake kula da masu fama da cutar. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko. A yau Litinin, Zuma ya fadawa kwamitin binciken cewa akwai bita da kulli da ake masa, sannan akwai wata makarkashiya da ake kullawa ta kokarin ganin an kawar da shi daga fagen siyasar kasar. Tsohon shugaban kasar ta Afirka ta Kudu ya kuma ce an kwashe sama da shekaru 20 ana kokarin ganin an bata mai suna. Shugaban alkalan da ke bincike Raymond Zondo ya ce ba hurumin hukumar bane ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama, sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin ofishin hukumar shige da fice ta fito da wani sabon tsari da zai ba da damar a dinga ajiyar bayanai na waɗansu 'yan ƙasashen waje da sukan shiga ƙasar, wanda hakan zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ma wasu abubuwa da ake zargin baƙin haure koko baƙi masu shigowa da takardu sukan kawo. Hakan ya sa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto akan mahimmancin wannan shirin.
Shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya, Muhammad Baban Dede, ya bayani cewa ana kira ga dukkan wani bako da ya shiga ƙasar ba tare da takardar shaida ba da ya zo ya rajista kyauta, kuma daga bisani ba za a tuhume shi da laifin shiga ƙasar babu takardu ba. Baban Dede ya ce daga wannan mako har zuwa watanni 6 masu zuwa za a yi wannan rajista wa duk bako da yake da niyyar zama a ƙasar fiye da watanni 3 kamar yadda doka ta tanada. A nan shugaban hukumar shige da fice Muhammad Baban Dede ne yake ƙarin haske akan batun rajistar.
Idan mutum ya rajista ba ma so mu bashi wani kati na musamman, amma za a bashi namba. Idan an bashi namba, to wannan namba ita ce namba dindindin yake da ita. Kuma in ya rajista za mu aika rajista ɗinsa da ma'aikatan nan ta shaidar ɗan ƙasa, wanda an ba su ma izini su rajistar ɗin duk wani bako da yake zaune a ƙasar. Saboda mu ka san bako za mu aika masa, idan mun aika musu su za su kirkiro namba su aiko, ba sai ya je can ba gunsu. Saboda gwamnati ɗaya ce, ba shi kawo mutum ya wahala ya je immigration ya je kuma nimsi ba. To wannan namba ita ce har abada nambarsa. Inda yana shigowa Najeriya ko yana zaune a Najeriya, ita za a yi amfani da ita a ko me ake nema. Saboda haka babu wani alama cewa ana buƙatar kati da ringa yawo da shi. Mutanen da ba su da halin ma sun daɗe sun ɓuya sun kasa fitowa, to yanzu an ce su fito babu hukuma, babu wanda za ta yi musu in suka rajista daga nan zuwa wata 6.
Baban Dede ya ce tuni har an fara samun mutanen ƙasar Sin da kuma wasu makwabtan Najeriya da dama waɗanda suka riga suka amsa kira. Abubakar Khalidu ɗan ƙasar Niger ne mazaunin Najeriya.
Yadda aka fara ta yi fa'ida, saboda mu an gayyace mu munje da mu aka mamuwa kije, kuma ina gani in ba mu ne na farkon ba za mu zauna biyu. Kuma yadda muka je muka ga aka buɗe abin aka fara muna rajista ne, gaskiya ba mu gani wani nauyi a ciki ba. Saboda za ka kai takardunka sai aka maka tambayoyi ana rubutawa, kai wani lokaci kai da kanka ma za ka gyara musu, za su nuna maka yadda za su nuna maka computer in sun kuskure ka gyara musu, kuma ba tare da an tambaye mu ko kobo ba balantana a ce akwai takura. Tunda kaga abin da ba a biya ba wani takura ciki, kokari kawai kai ka je shine ake bukata.
Menene alfanun wannan mataki da gwamnati ta dauka na yi wa baki rajista? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kamfanin Beacon Securities kuma kwararre a harkar tsaro Kabiru Adamu ga amsar da ya bani.
Yana da tasiri sosai. Na farko, dole ne kowace ƙasa ta san ɗan ƙasanta kuma ta san wanda baƙon da ya shigo cikinta. To a yanayi wanda muke ciki yanzu, kwai wannan tsari na ECOWAS, wato ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta Yamma kenan ko, wadda ta ba mu kowane ɗan ƙasashen nan dama ya shigo ƙasa ba tare da misali visa ba. A baya-bayan nan ana ta tuhuma ko da raɗaɗin cewa yawancin matsalolin tsaro da ake samu baƙi ne suke shigowa suke yi. Wannan yunkurin da ta yi abu ne mai kyau, ba za mu goya mata baya, za mu yi mata fatan alheri.
Abin jira a gani shine tasirin da yin rajistar baƙi zai yi a wajen gano yawan masu shige da fice a ƙasar, da koyin haka zai daƙile ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta a yanzu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jinjina ma Madina Dauda da wannan rahoto. Akan wannan lamarin muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai shin wani irin alfanu hakan yake tattare da shi, musamman wajen magance matsalolin tsaro da tattalin arziki a Najeriya? Muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, me kuka gani? Amma kafin nan, bari mu dan ƙara shakata da wannan waka ta bako. Wannan waka Mal Hafiz, naga kana dan kada kanka ne ko kai mata ba dadi ne dai? To wannan waka dai kawo sai a ce Allah ya kyauta.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga garin gwamna. Wa muke da shi daga garin gwamna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Alhaji Lawan Kirkaf Ungwamba, karamin hukumar Niger jihar Kaduna.
To Alhaji Lawan, muna jin ka.
Wato wannan tsari da gwamnati ta dauko shi akan baki yan kasashen waje, tsari ne da ya dace, wanda za a tantance domin neman samun sauƙin tsaro a kasar nan. To sai dai kai matukar gaban wannan hukuma daban daidai sa ido tsakani da Allah, za a fara ne abun kamar gaske. A ƙarshe sai a zuwa samu matsala wajen karɓan kuɗaɗe na banza ma ya shigo ƙasan, kuma bayan dama ga halin aiki. Idan a kai su ba a sa ido, gwamnati ta sa ido tsakani da Allah, za a yi tsoni da kwarkwata.
To kana
gwamnati ta tsaya tsayin daka akan wannan.
To mun gode.
To mun gode Alhaji Lawal, mun gode. Bari mu tafi jihar Borno. Wa muke da shi a Borno?
Dan birni ne daga Maiduguri.
To dan birni, muna jin ka.
Wannan zari na gwamnati mu abin da nake gani kamar akwai yaudara a
ciki. Eh.
Saboda tsarin da ake tafi na mutane da suke shigowa a Najeriya sai ko haya dan ta tafi akwai mara. Abin da ya kira mutane daban abin da gwamnati ke yi.
Eh.
Idan Allah ta kwaci ku.
To me kiran ka?
Kira na kawai abin da ya damu mutane ya kamata ya bawai wani abu na ra'ayi ba. Gani.
To mun
gode. Najeriya sauran Afirka din yawanci Najeriya take babba. Kuma kace za ta tantance duk wanda zai zo kan mutanen Najeriya da sadi. Suna da yawa a nan kasa.
Eh.
Akwai wanda ma sun zama yan kasa sun fi shekara 40. Sai na za ka tantance sai da yaran su da yayan su da gidoki sai na za ka zo.
To baka ganin dan Borno an fito da wannan tsarin ne dan a samu a san su waye yan kasa, su waye wanda ba yan kasa ba, ko da an zo wajen raba albarkatun kasa an san wanda zai ci gajiya?
Akwai wa'inda ba 'yan kasan ba sun daɗe a nan sun riga sun zama 'yan kasa ma sun kaba ka taho sai ina za a yi wasu wannan tantance su ba zai yi.
To mun gode dan Bauchi, Allah ya sa mu dace. Bari mu koma a jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ibrahim ne yankin Bula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya ne a ra'ayina matsalar mu a Najeriya cin hanci.
Eh.
Domin saboda duk lokacin da aka ce za a yi wani abu a cikin ƙasa, za a ware kuɗin ku a ci da niyyar aiki amma kuma za a yi ba.
Eh.
Yawwa, don saboda za a yi ware kuɗin ku da niyyar za a yi aikin. To yanzu ma wasu wannan baki da ake cewa za a ma ainihin rajista. To ainihin hukuma ba za ta yi bin diddigin inda duk wani bako yake a mai rajista ba. Saboda ainihin kuɗaɗen da ya kamata a ware, in an ware su ba za a yi aikin ba ne, ba shi yasa hakan ba za ta yiwu ba.
To baka ji a rahoton ga su sun ce har an fara tantance su kuma abin yana tafiya yadda ya kamata?
Gaskiya duk da haka 'yan kalilin ne za a yi wa, amma duk wanda ya kamata a yi rajista mafi yawanci ba za a samu. To ga ma rajista ta mutu 'yan kasa ta zaɓe mafi yawanci ba mu samu ballanta na baki za a ce a bilungu da ta kwaya musu abin da mai wahala gaskiya.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Oyo. Wa muke da shi a jihar Oyo? Bana jin kawo ke magana. To Malam Magaji, muna jin ka.
Wato dama yanzu din yan kai haka nan gani ni kai kamar an shirya ma migration wanda suke zama makuwa da yawuri hanya.
Eh.
Saboda yanzu sun ga mutane wanda ba ma dan Niger ba ko dan Najeriya suka gani kokari dai suka da sun dubi fuska na SC daina ne. Don ni ma sun tabbatarona na suna gani na ni ma ta dace ne wanda ke bada haraji da kaina. Amma su taba tare na su ce ni mutum ina ne, ni ce ni dan Najeriya ne. Suka ce ni an matsayin ka dan Najeriya, ni ce don na huka ce ina a tsaye abin da edi kati dinka na zama dan gasa. Ni ce to ni ai edi kati dina insha Allah na hikarin ku sai ni dauki fo edi kati dina ni bazu yanzu ka rubuta don haka hanya ne kawai na cin kuɗi ga abin da kan migration.
To mun gode Malam Magaji, bari mu koma jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kana magana da injiniya mai gero makin rikon tagowar jihar Niger.
To injiniya, muna jin ka.
Wato wannan abu da an ka hito da biya da amfani saboda za nan ta nan za a gane ba ta gari da kuma wanda ke zaman banza. In an kai wannan tehu an ka san wani ta san da zaman da mutum. To insha Allah za a cancance na gari. Yana da kyau wannan, mu gaskiya muna goyon baya a yi wannan din. Yana da kyau haka saboda za a san ko mutum nawa ne kuma za a san halinsu, za a san kada zuwan ka hito. Amma mutum ya zauna kara zube ba a san inda ya hito ba, gaskiya wannan bai da umarni.
To kana ganin cewar da wasu ke yi ba za a yi aiwatar da wannan tsarin yadda ya kamata ba, kana ganin gaskiya ne ko kawai nasu tunani ne?
Za a yi yadda ya kamata, tunda duk wanda an ka tantance ai za a bashi fasfo da nansa turkin na zama an san da zaman shi. Ta gani ko ai wannan ba matsala bane insha Allah, mu muna goyon baya amma ai wannan ba laifi bane.
To me kiran ka ga su hukumar da ke wannan aikin?
Yawwa, ai adalci wannan hukuma. Banda sa kuɗi ko azamu wani kaza a yi kaza, a yi adalci. Gwamnati ta fito da wannan abin to a yi bugun ƙwarya gaba ɗaya, banda ake a ɗora mu wani kaza ko a bi ta bayan ƙasa ana yi musu rudani a azamu su haraji, a yi adalci. Ni shi ne kurin goyon bayan mu.
To mun gode Malam Mai Gero, bari mu koma jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Assalamu alaikum. Ina Mutaka ne, lallai kisu babbar cikin jama'ar jihar Yobe, Najeriya.
To Malam Mutaka, muna jin ka.
yawa a jida wannan al'amari da hukuma ta fito da shi na nuna wa ɗan ƙasa a yi rijista wannan abu ne mai kyau dama tun wuri wannan abin aka bari shi ne har wannan al'amari ita yin garin mu na tsakanin gari amma an dina yi rijista a san waye hukuma waye rijista a don kowane hukuma insha Allah za a samu sabbin duk abin da ke gida a yi zamu yi sabbin gida wannan abin Allah ya sa wannan abin ya zo mu
to mun gode wa alaikum salam artala bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna kuma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Alhaji Musa muna jinka.
Yawa alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jinka.
Amma ni gaskiya al'amari kaga wannan abin da ita Najeriya take kiro a yanzu.
Eh.
Tsakani da Allah zai ba ƴan Najeriya wahala.
Eh.
Saboda ka san dalili na?
Eh.
Da Afrika kaka ba kasar ta ba ta da doka kamar Najeriya.
Eh.
Saboda idan muka dauka kaga akwai wani abocin mu Ghana bai je ya tafiyo wata yayar gada leda sai aka ce mai dauka wannan leda ka saka a jihun ka nan ba Najeriya bane shi ba wai daukan leda ya saka a jihun shi ba a'a sai mai ba Najeriya din bane ita ce kawai ta bashi hauki dan haka yanzu misali ka shigo jihar Kano misali jihar ta Kano ka ce zaka tantance dan Najeriya da wanda ba dan Najeriya ba tsakani da Allah akwai aiki a gaba tunda tun farko an riga an bar tirin rani amma dai irin wannan abu inda ake da gaske ne an kirkiro tun farko to da abu ne mai muhimmanci amma gaskiya a haka Allah zai kiyaye Allah iya mana iya wata ta lafiya Alhaji Musa
to mun gode Alhaji Musa bar mu koma jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
to injiniya mai gero makeri ne ya dawo
to injiniya muna jinka
Wato jama'a ɗan an ka hito da abu kamar nake gaba a bajin tsoro a bari a gwada a gani insha Allah za a cimma nasara saboda zama kara zube ba a san inda mun ta hito ba gaskiya bai dace ba a bari a gwada a gani insha Allah za a cimma nasara
to wasu dake cewa abun ba zai yiwu ba kana ganin wannan sun yi riga malam masallaci kenan
ai riga malam masallaci ne tunda ai akwai kasar sanin da aka yi haka na mu dai ne Najeriya abba a ce a cancanci an kasar waje wanda azabi na Najeriya a bari mu ba mu a gwada a gani saboda mutum kara zube ya zamna ba a san inda ya to ba haka nan bai dace ba gwamnati a gwada dai a gani amma ai adalci
to mun gode bari mu tafi jihar Katsina ta duka ɗakin kara wa muke da shi
kuna tare da Abdulsamad Idris Duwa
to malam Abdulsamad muna jinka
to abin da nake so in kara su kamar tantancewa da za a rika tantance yan kasar waje ya kamata su kansu su tantance wai gwamnati su tantance su kayan su har aikin tantance wai don saboda a tantance mutane na kwarai
to kana nufin kenan su ma'aikatan ita wannan hukumar ana ma iya samu wanda ba yan Najeriya ba a cikin su kenan
eh don saboda idan ba a tantance su ba su kansu ana iya samun bata gari a ciki waɗanda za su bi ta bayan fage su rika tantance wasu
to mun gode malam Abdulsalam Allah ya sa mu dace bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchin Yakubu
kana tare da Kadiri Alheri ne daga jihar Bauchi
to Kadiri muna jinka
wa gaskiya na dade ina neman ku bana samu
to Allah ya sa ka same mu yau
wallahi murna da samu kai shine ina magana na bai
to me gudunmawa ka wannan maudu'i namu na yau to mun rasa Kadiri daga alkaleri a jihar Bauchi kusan to ya ina ganin ma an fara daga mun hannu da cewar lokaci na ya kusa cinyewa to ya kamu da zamu dauka kenan a yau godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da waɗanda ma ba su samu bugowa ba gobe ma rana ce za mu sake ba ku dama har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa karfe 4:54 na yamma yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi da yadda suka ji da kashin da kasar ta sha a daren jiya a wasan kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Masar. Dan wasan gaba na ƙungiyar Manchester City Riyad Mahrez shine ya zura kwallo ta biyu da ta baiwa kasar ta Algeria nasara a minti na karshe na wasan.
To sunana Muhammad Habib Umar, gaskiya sakamakon wasan ya shiga raina sosai. Abin da yasa na sarran cewa tunda muka wuto wasu kasashe a baya, ina tunanin cewa idan muka wuce Algeria zamu iya zuwa mu ci wannan kofi. To amma abin ya taba min rai, ban ji dadi sosai ba, amma dai mun yi kokari saboda ai ba tunanin ma zamu kawo wannan matsayin ba.
Sunana Abdulrahman Kabirjani. Gaskiya a wasan da ya gabata jiya tsakanin Najeriya da Algeria abu ne wanda dadan Najeriya mai kishin Najeriya ba zai ji dadin abin da ya faru ba. Daidai cewa kusan Najeriya ta yi abin aiba mata a jinjina mai yan wasan, sannan kuma sai a duba a ga matsalolin da suka fuskanta wanda har ya kai ga sun samu rashin nasara a wasan da suka bada ita Algeria.
To sai dai kaptan din kungiyar ta Super Eagles ta Najeriya a wasan Ahmed Musa ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka nasu bangare na yadda suka ji da sakamakon wasan.
Haka kwallon take dama, wata rana ka ci wata rana ba gaban ka bane, so ba abin da zamu yi cewa sai dai mu ce alhamdulillah tunda har mun kai wannan matsayin, sai dai mu ci gaba da sa kwazo kuma mu samu nasara wasan da zamu buga jibi, dan in muka samu wannan wasan har muka ci zamu dan ji dadi kuma ƴan Najeriya gabaki daya su dan ji dadi, dan ba mun awo bane mu fito na uku a cikin country kusan 24 'yan Najeriya ci gaba da yi mana addu'a kuma da fatan alherin Allah yadda za mu ci gaba da sa kwazo.
To amma wasu 'yan Najeriya kuma sun dora laifin shan kashin ne ga tsarin na sha'anin kwallon kafar kasar.
To sunana Muhammad Babangida. To magana gaskiya shine ya kamata a gyara league din Najeriya, saboda idan ka lura da 'yan Algeria nan kusan rabin su duka 'yan Algeria suke league din su, 'yan kasar Algeria suke bugawa. Idan ka cire su su Riyad Mahrez din za ka ga mahiyawcin su gida suke kwallo. To mu an maida 'yan kwallon gida kamar ba su iya ba, duk aka tashi sai a dauko wasu, duk da cewa dai 'yan Najeriya ne, amma idan aka gyara league din Najeriya za a samu competition, yanda idan wani ba zai iya buga dan ba goalkeeper ba mai tsaron raga za a dauko wani asa.
Algeria dai za ta fafata da kasar Senegal a wasan karshe ta gasar a ranar Juma'a mai zuwa, yayin da ita ko Najeriya za ta kara da Tunisia a jibi Laraba a wasan neman na uku na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Gaida wazirin sanyin na Murtala Faruk. Yanzu kuma ga labarin duniya wannan karan a takaice.
A yau Litinin shugaba Donald Trump ya yi watsi da masu sukarsa da suke zargin cewa caccakar da ya yi wa wasu 'yan majalisar wakilai hudu na jam'iyyar Democrat waɗanda ba fararen fata ba ne kalamai ne na wariyar launin fata. Sai dai a lokacin da aka tambaye shi ko kalaman nasa na wariyar launin fata ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa san ba haka ba ne. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawansu ya kai 2,000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufin mayar da su ƙasashensu na asali. A jiya Lahadi, hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. A yau Litinin, ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Amma kafin mu kammala shirin, bari mu miƙa saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka ga tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Ladan Ibrahim Ayawa na rasuwar mahaifiyarsa da Allah ya mu rasuwa jiya, ta da fatar Allah ya mata rahama, Allah kuma ya kyautata makwancinta. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ta hada shirin kuma ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.